Masu sauraronmu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatawin Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 0415, ko kuma tun adireshin email na Fatawin Rahma @yahoo.com da kuma shafin Fatawin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To yau dai muna Lahadi ne 29 ga watan Dhulhijja na shekara ta 1442, bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 8 ga watan Agusta na shekara ta 2021. Kuma kamar kowane mako, aiwa muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Marjanimo, babban malami a tsangarin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano, wanda kuma a koda yaushe shi ne yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu. Akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Dan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A jiya mun yi bayani akan yadda Allah subhanahu wata'ala ya daura alaka mai karfi tsakaninsa da bayinsa muminai da mala'iku da annabawa da salihai da muminai a junansu, wanda wannan ita ce alaka ta gaskiya, ita ce tafi kowace karfi, tafi kowace alaka karfi, kowace alaka za ta samu karfafuwa ne idan akwai wannan, wato za ta kara karfi. Kamar alakan nasaba ta jini tana kara danko, ta kara karfi idan ya zanto mumini da tsakanin dan uwansa mumini. Amma in ya zanto babu imani, babu san Allah da manzansa tare da ɗaya bangare, to wannan alakar alaka ce wacce take rusasshiya. A jahiliya, kafin zuwan musulunci, sun gina zamantakewar su ne akan kabilanci tsantsa. Kowace kabila tana ji da kanta, tana alfahari da kanta, kuma tana daukar kanta a matsayin kabila ce wacce ba za ta karbi dukkan wani sabani tsakanin ta da kabila ba. Kuma idan ɗaya daga cikin wannan kabila ya fita waje je laifi, to dole a tare a mara masa baya. Idan ɗaya yayi kururuwa yana neman taimako, dole a kai masa a dauki a agaji, a kai masa taimako ba tare da an nemi a san menene dalilin da yasa yake wannan kururuwar ba, shine ke da gaskiya ko shine mara gaskiya. To saboda akan wannan aka gina zamantakewa, yanayin zamantakewa a lokacin jahiliya tsakanin kabila da kabila. Shi yasa a jahiliya suke cewa unsur akhaka zaliman aw mazluman, iyanan suke tsayawa unsur akhaka zaliman aw mazluman, ka taimaki dan uwanka shine yaza shi yayi zalunci ko ko shi aka zalunta, ma'ana dai inda dan uwanka ne to kawai ka taimake shi ido rufe, sawa'un shine yayi zalunci ko ko shi aka zalunta, duk babu bambanci, kan ma ka tsaya wannan bincike da ba zai amfani ba, amfanin sa kawai ka gane cewa dan uwanka ne, shikenan sai ka taimaka masa akan abokin husumar sa. Har abin nan wani daga cikin mawaƙansu yana ziga su, yana cewa la yasaluna akhahum hina yandubuhum ila alqital ala ma qala burhana, ba sa tambaye dan uwan su lokacin da zai kirawo su, zai yi kuwa ya ce a zo a taimaka, a zo a fita yaki, ba sa tambaye su meye dalilin da zai sa mu fita yakin, me aka yi mana, wace tsokara aka yi mana, wala rashin gaskiya aka yi mana, a'a kawai dai ya ce a fito kawai shikenan, kowa zai ruga ya zari makami ya fito ya je ya auka wa ɗaya kabilar da yaki, ba a bukata a san dalilin yakin, ba dan uwansa ne ya ce a fito ba, shikenan wannan shine kawai bukata. Har ɗaya yana wa kansa kirari yana cewa hal ana illa min ghaziyata in ghawat ghawaitu wa in tarshud ghaziyatu arshudu arshudi, yake cewa ni ai ba wani bane, face daga kabilar ghaziya nake, in ghawat ghawaitu, in wannan kabila ta bace wato ta tabe, ni ma sai in tabe tare da ita, sai in shiga batan tare da ita. Wa in tarshud ghaziyatu arshudi, idan kuma ghaziya ta karbi shiriya, wato ta zama shiryayya, ni ma sai in shiriya, wato shi dai kawai abin da yake bukata kawai ina kabilar sa ta nufa ina ta sa gaba in gabas ta yi yayi gabas in gaba ta yi ta yayi hamba in ta tsaya tsaya ba ruwan sa idan sarife musulunci ne yazo ya rusa wannan Nabi sallallahu alaihi wasallama ya dauko wacce kaida ta su ta jahiliya ya saki mata fassara yace unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka shi yayi zalunci ko shi aka zalunta sahabbai suka ce ya rasulullah ansuruhu mazluman fa kaifa ansuruhu zaliman zan iya taimaka masa idan shi aka zalunta domin na san shi aka zalunta zan taimaka masa yadda zai karbo zaluncin da aka yi masa yadda zai kawar da zaluncin da aka yi masa amma ta yaya zan taimake shi idan shi ne azzalimi shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'khudhu yadahu wa tamna'uhu min adh-dhulm ka kama hannunsa ka hana shi zalunci ka taimake shi domin zalunci a kibarsa ba mai kyau bace inna Allah la yubli lidh-dhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflithu wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya dhalima inna akhdahu alimun shadid Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya fada a cikin hadisi sahihi na Abu Musa al-Ash'ari annabi yake cewa annabi yake cewa Allah yana dagawa azzalimi kafa wato yana jinkirtawa azzalimi yana masa talala har lokacin da zai damke shi to idan ya damke shi ko ba zai iya kubucewa ba domin damkar ubangiji mai tsanani ce annabi ya karanta fadar Allah cikin suratul tauba a cikin suratul hud la Allah subhanahu wataala yake cewa wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima haka dan damkar ubangijinka take idan ya damke alqarya tana azzalima inna akhadahu alimun shadid lalle damkar ubangiji mai tsanani ce mai radadi ce ko mai tsanani saboda haka azzalici al'amarinsa wanda yake al'amari ne wanda yake bashi da kyau mummuna don haka ka taimake dan uwanka ka hana shi zalunci don kai je fada cikin wannan wawakekin rami mai halakarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan aka bawa mutum dama idan an zalunci dan uwansa yayi dukkan fafutuka ya nemo haƙƙin dan uwansa babu laifi Allah subhanahu wataala yana cewa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura wanda duk aka kashe masa dan uwa bisa zalunci to man qutila mazluman duk wanda aka kashe shi bisa zalunci faqad ja'alna li waliyihi sultanan to mun bawa wato waliyin jininsa mun bawa ma'abocin haƙƙin jininsa mun bashi wata dama ya je ya nemi haƙƙin dan uwansa amma fala yusrif fil qatl kai ya wuce iyaka wajen kisa innahu kana mansura lalle shi abin taimakawa ne a jahiliya idan dan wata kabila ya kashe dan wata kabila to za su nemi wannan da yayi kisan tare da wasu a cikin kabilar wato maimakon a dauki fansa akan wanda shi yayi kisan a'a sai su ce shi su jinin dan su daidai yake da jinin mutum goma a waccan kabilar in mutum goma da daidai yake da na 100 to kaga ba komai yake ja haka ba illa rashin sanin haƙƙi shi yasa Allah ce fala yusrif fil qatl kai yace zai wuce iyaka an kashe musa wanda yayi kisa shi za a kashe ko mutum wata kabila wani ya kashe dan wata kabila a jahiliya sai su ce su wannan da yayi kisan su ya musu kadan suna son wani babba ne a cikin kabilar za su kashe saboda su jinin dan uwansu daidai yake da jinin wannan babban mutum duk da ba kowa bane shi dan uwan nasu amma dai in aka kai shi a cikin wata kabila yana da girman da jinin wanda yake san ba zai iya biyan jinin sa ba saboda haka ana son wani babba ne ko ana son adadi mai yawa ko wani ya kashe mace ce to su ba su kashe wato mace ta kashe mace sai ba su kashe mace ba sai dai su kashe namiji a madadin ta saboda su mace a cikin su daidai take da namiji a cikin wancan kabila to duk wannan rayuwa ce ta jahiliya haka musulunci da yazo duk ya rushe wannan shari'anta kisasi shine a samu wanda yayi kisa ba a yafe masa ba shi ma a yi masa kisa in yayi ke wani hannu a yanke nashi in yake masa kafa a yanke masa kafa gwargwadon yadda yayi gwargwadon yadda za a yi masa wajen za'u sayyati sayyatun mithluha duk wanda yayi ba daidai ba a yi masa ba daidai gwargwadon abin da yayi saboda ka musulunci ya rusa wannan don haka dukkan wani wanda zai zo ya gina alakar sa da dan uwansa na jini ko na kabila ko na kasa akan kawai shi dan uwansa ne a cikin kowane yanayi kawai zai taimake shi ko yana da gaskiya ko baya da gaskiya kawai shi kawai dan uwansa ne kuma in ya tashi rabuwa zai yi a za a yi masa kankara ya yi na itace to kaga wannan ya koma tsari irin na jahiliya wala yazliman ahadun alaina fala yajhalan ahadun alaina falajhalu fawqa jahlil jahilina te kada wani ya mana wauta in muka tashi za mu yi wauta da tafi tashi to wannan duk mantiki ne na jahiliya ba mantiki ne na musulunci ba musulunci yana gina komai akan adalci ne Allah subhanahu wata'ala yana cewa wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa kada shana'anu qawmin gabar ku da wasu mutane su hana ku yin adalci ku yi adalci wannan shi yafi kusa da taqwa saboda musulunci an gina shi ne akan alaka ta imani ita ce tafi kowace alaka girma akan ta mutun zai iya sare da dukkan wani abu nashi na duniya saboda ya tsare wannan alaka ta imani kuma babu bambanci tsakanin muminin da yake dan jinsin ka dan kabilar ka dan gidan ku da muminin da ya fito daga wani jinsi daga wata kabila daga wani yare mutukar dai imani ya hada ku to dan uwan ku ne almuslimu akhul muslim musulmi dan uwar musulmi ne innamal mu'minuna ikhwa nace muminai duka ƴan uwa ne almu'minuna walmu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd muminai maza da mata dukkanin su masoya juna ne haka ubangiji subhanahu wataala ya hada wannan alaka sannan kuma idan wani daga cikin kabilar ka ko wani dangi idan ya fita yayi zalunci a wani guri to kakka daure masa gindi akan zaluncin da yayi kai kokari ka ga ka hana shi wannan zaluncin kada ya kuma komawa ba ka daure masa gindi akan cewa yayi din kuma ba wanda ya sai taba shi ba a'a ga ka ka koma manhaji na jahiliya ko ka nuna cewa dan uwanka ne zumuntar da take tsakanin ku tafi imanin da imani da Allah da manzansa ko kuma ka daidaita zumuntar da take tsakanin ku da kuma imani da Allah da manzansa ka riga ganin cewa wannan ko wato kowanne yana fuskar kowanne ba za ka iya hukunci da ɗaya akan ɗaya ba wannan duka yana nuna cewa mutum ya fita daga tsari na addinin musulunci ya koma tsari irin na jahiliya Allah ya mana da kyau
to amin su amin malala ya sakar alkari to tambayar mu ta farko yau ta zo daga wanda yake cewa sunan sa Mahmud Kabir daga Yamai jamhuriyar Nijar kenan yake cewa ya riski sallar magriba ne a lokacin da limami da mamu suke cikin ruku'u to a lokacin da ya kabbara harama yana dukawa yayin ruku'un shi kuma limamin yana tasowa daga wannan ruku'un to shine ke tambayar mallan shin ya samu na raka'ar ko kuwa bai samu ba
samun raka'a shine ka samu liman a ruku'u ba ya dago ba in ka same shi ya dago kenan baka samu wannan raka'ar ba sai ka biya ta saka in har ya kana tafiya ruku'u shi ko ya dago kaga baka samu ruku'u da shi ba
wannan kuma yake ta mallan menene hukuncin wanda yake da arziki amma kuma bai samu ya cire zakatul fitr ba
zakatul fitr wajibi ce akan dukkan wani musulmi da Allah ya bashi abin da zai ci shi da iyalansa a wannan ginin kuma aka samu rara to da ka ita ba sai ma mai wadata ba ko da wanda mutum ba mai wadata ba ne amma ya mallaki abin da zai ci da shi da iyalansa a wannan rana aka samu saura to wannan sauran zai fitar da zakatul fitr a cikin sa kuma ana bayar da ita ne kafin sallah kafin a sauko daga sallar idi da kwana biyu ma ana iya farawa wato 28 da 9 da za a iya bayar da zakatul fitri in aka bayar a lokacin an bayar a lokacinta in aka bayar a ranar sallah din amma kafin liman ya yi sallame to ita ma an bayar da zakatul fitri amma in bayan liman ya sallame to ta zama sadaka kamar sauran sadakoki don haka in mutum ya yi sakaci ko ya manta ko wani abu bai bayar ba zai bayar amma sadaka ce ba zakatul fitri ba tana nan a wuyansa amma ta koma sadaka ba za ta zama daidai da wanda ya bayar sadaqatul fitri a lokacin ta ba saboda ka in yana yi da shi ya hana to wannan ya hana wajibin da yake kansa ko Allah zai tambaye shi akan wannan wajibin mutakar bai tuba ba ya fitar da haƙƙin Allah
to ne ke ta mallan menene hukuncin mamun da yake cewa sami Allahu liman hamida kuma ya kara da rabbana walakal hamdu a bayan liman amma kuma jiyar da kansa yake kawai
babu komai wannan yana daga cikin fadar wasu daga cikin malamai kamar Imam Shafi'i da mabiyansa suna ganin haka saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda nake shi kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata ruwayoyi da dama cewa yakan fadi sami Allahu liman hamidu fadi rabbana wa lakal hamd saboda haka idan mamu ya fada to yayi sallah ne kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake sallah haka babu laifi a cikin wannan
wannan kuma yake cewa ina neman karin bayani ne kan wannan hadisi da ke cewa aktharu minas salati alayya laylatul juma'a wa yawmul juma'a fa inna salatakum alayya amaruratun alayya sai yake cewa wannan yana nuke na salati da sallama da ake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tana isa gare shi ko kuwa yake banci ranar juma'a ne ko har sauran ranaku
abin da ya tabbata a cikin hadisai na maiki sallallahu alaihi wasallama salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana isa sa ko a ina kake hadisin Abu Huraira cikin Sunan Abi Dawud Sunan Imam Ahmad da wasunsu sarwaito daga Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tattakhizu buyutakum quburan wala tattakhizu qabri aidan wa sallu alayya haythu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni wato kada kuma yadda gidajenku kamar makabarta ku daina sallolin nafila a ciki idan to gidajenku ba ku sallar nafila a ciki ku yi haka sannan kuma kada ku mai da kabari na ya zama kamar idi wato idi shine abinda yake zuwa ya komo to zanto kula ta kai kawo akan kabari na annabi yace fa sallu alayya ku yi min salati haythu ma kuntum a duk inda kuke a duk inda mutum yake a duniya yana kusa ko yana nesa annabi yace ku yi min salati fa inna salatakum tablughuni salatin ku tana isa gare ni saboda haka duk inda mutum yake yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati akwai mala'iku kamar yadda yazo cikin hadisi Allah ya sanya wasu mala'iku da suke yawo a bayan kasa suna isar da salati da gaisuwa da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi saboda haka wannan salati yana isa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar waɗannan mala'iku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa inna fil ardi mala'ikatan sayyahin wanda mala'ikan sayyahin da suke bin majalisul zikri din da aka ambaci Annabi suna isar masa da wannan sakon suna nan ko ina kuma a koyaushe ba wai sai a ranar juma'a ba wancan fadar ranar juma'a ko ranar juma'a wata rana ce ta falala wata rana ce mai falalar gaske mai darajar gaske saboda haka idan aka ce wannan rana ce mai falala ko ana so ka rika yawaita wani aiki mai falala shi ma shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ranar juma'a ya ce fa akthiru alayya min as-salah fa inna salatakum ma'rudatun alayhi ku yawaita min yin salati domin salatin ku a ranar ana iso ba wai yana nufin a ranar kawai ba saboda ita ranar tana da daraja to in ku kai salatin zai zama yana da lada sosai fiye da sauran kwanaki da za ku yi salatin a wannan ranar yana da lada sosai wasu malamai suka ce saboda al-juma'atu sayyidatul ayyam ranar juma'a ita ce shugabar kwanaki da sati shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban halittu saboda haka abinda ya huda cewa ayi a shugaban kwa da ki shine ayi wa shugaban halittu salati so wannan shine amma ba wai ana nufin sai a ranar juma'a kadai ake kaiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam salatin al'umma saba
to sai sakon Musa Ismail daga ringin din jihar Jigawa yake cewa tambayar sai tace a akwai hadisin da yake bayanin cewa Allah yana dariya ga mutane guda biyu ɗayan su ya kashe ɗaya kuma gaba ɗayan su za su shiga aljanna to shine yake tambayar mallam matanin hadisin daidai ne kuma menene ingancin sa
daidai ne yana cikin sahihaini yadhaku Allahu li rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar thumma yadkhulani al-janna Allah yana dariya ga mutane biyu ɗayan su ya kashe ɗaya kuma duk suka shiga aljanna ɗayan su ya kashe ɗaya yaqtulu ahaduhuma al-akhar thumma yatubu al-qatil fa yastashi kaga na farko an zo gurin yaki ɗayan su ya shigo yaki fi sabilillah ya fita yaki fi sabilillah sai wani daga cikin kafirai sai suka yi aran gama a filin daga shi kafirin sai ya kashe wannan muminin kaga mumini ya yi shahada zai tafi aljanna shi kuma wannan kafirin sai Allah ya riga abin nan daga baya Allah subhanahu wataala ya karbi wato ya kaddara masa tuba sai ya tuba musulunta kaga yanzu ya zama musulmi al-islamu yajibu ma qablahu mutum ya musulunta duk abin da ya baya an shafe masa shi ma kuma sai ya fita yaki sai aka kashe shi kaga dukkan su sun yi shahada amma za su je aljanna ɗaya ne ɗaya kashe ɗaya ga su kuma dukkan su aljanna to kaga irin wannan an kashe ka ka shiga aljanna kuma kaga wanda ya kashe ka kun haɗu aljanna kaga ai za a ga wani abu surprise to shine ubangiji subhanahu wataala ce yana dariya ga waɗannan mutane guda biyu dariyar ubangiji sifa ce daga cikin sifofinsa wanda baka san kaifiyarta ba baka san ya take ba ya Allah yake yin ta ba wai irin dariyar mu ba mu Allah subhanahu wataala babu wani abu da yake kama da shi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul 'alim babu wani abu da yake tamkar ga tamka wato kama ga Allah subhanahu wataala yace laysa lam yakul lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samia Allah ya kore da wato kamancece ne da dukkan wani abu daga cikin halittunsa amma ya tabbatar wa da kansa sifa ba za ka iya korewa ba tunda baka sani ba a antum a'lamu amillah Allah shi yafi sanin kansa da kansa wa zansa shi yafi sanin ubangiji subhanahu wa ta'ala kowa shi yasa sifofin Allah ba a fadar su da ka sai dai abinda nassi ya tabbatar da alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tabbatar to za ka karbi su yadda suke ba tare da ka je canza musu ma'ana ba tare da kuma ka kwatanta su da wata sifa ta halittunsa ba kamar yadda a cikin aya guda Allah subhanahu wataala ya kore wa kansa kamanceceniya ne ya da halittunsa kuma sifanta kansa da sihofi da halittunsa ba sun sifantu da wasu sihofi masu kama da wannan ta fuskar suna kamar yace laysa kamithlihi shay sai yace wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu da ya kama da shi sai yace kuma shi Allah mai ji ne mai gani shi ma dan adam Allah ya ce waja'alnahu sami'an basira Allah ya ce mun sanya dan adam sami'un ne mai ji ne basir ne mai gani ne to amma kowa ya san cewa waccan sami'u wa huwa sami'ul basir ba daidai take da wannan as-sami'ul basir da Allah ya jingina wa dan adam ba saboda haka ubangiji ya sifanta da sihofi wanda suka dace da kamalarsa da jalalarsa da daukakarsa ba tare da sun an kwatanta shi da wata sifa ta cikin sifofin halittarsa ba
to sai shi kuma ne ke cewa mallan mene hukuncin wanda ya ba wali ya manta bai tsarki ba har lokacin sallah yayi sai dai alwala yayi na plus sannan ya tuna kafin a tada sallah gashi liman ya shigo za ta yar da sallah mene hukuncin sa wannan lokacin
to shi tsarki abinda ake nufi da tsarki shine al-inqa wurin da nasar da take jikin sa ta kau idan to babu ita shi yasa aka shar'anta tsarki da ruwa aka shar'anta shi da hoge da duk wani abin da zai gusar da wannan asarin wannan najasa mutum yayi fitsari ya dau toilet paper misali ya goge gaban sa shikenan yayi tsarki ba wai dole sai da ruwa ba to kuma sannan ana buƙatar masallaci ya zama gurin da yake ibada yana da tsarki wa izbawa ana li ibrahim makan albayt wa izbawa ana li ibrahim makan albayt Allah subhanahu wa ta'ala sai wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal-aakifin war-ruk'i sujud Allah ya umarci annabi Ibrahim alayhi salam ya tsarkake ɗakin sa wanda gurin ibada ne lit-ta'ifin ga masu duwawafi wal-aakifin da masu wato itikafi war-ruk'i sujud da wanda suke ruku'u suke sujjada saboda gurin da ake ibada ana sai ya zama guri ne mai tsarki an ce fa tahhir baiti ka tsarkake ɗaki na ana sai zama guri ne wanda yake zahiri to haka nan tufafin da mutum zai yi sallah da shi ya zama tufaci wacce take ita ma tana da tsarki to da yawa daga cikin malamin sun ce wannan sharadi ne na ibada da mutum zai yi sallah ya ga wadda najasar da take jikinsa da ta tufafinsa da ta gurin da zai yi sallah in yayi da gangan to sallarsa ta bace to in yayi sallah da najasa a cikin tufafinsa mutumin da ya ba wali bai sa ruwa ya tsarki bai sa wandansa babu shakka wandansa zai kawar da zai gusar da najasar da take jikinsa to amma kuma najasar za ta zama a jikin kayansa to in yayi sallah da najasa a jikin kayansa bai sani ba to sallarsa tayi ko ba tayi ba in da rashin sani ne sallarsa tayi mun tuwa ne yayi da sallarsa a jikinsa yayi sallah sallarsa tayi ba a cewa sai ya saki wata sallar mun sha karanta hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi yazo ya fara sallah da sahabbansa da takalminsa a kafarsa ciki yana cikin sallah sai aga ya cire takalmin gefe guda sahabbai su ma suna da takalma a jikin suka cire bayan an gama annabi ya ce ya ko cire takalmin ka takalman ku suka ce ya rasulullahi mun ga ka cire naka ne sai ya ce da shi to ai ni Jibril ya zo ya ce mu akwai najasa a jikin takalmi da shi yasa na cire kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai dawo ya sake sallarsa daga farko ba wannan sallar da suka fara da ita ce gaba duk da cewa an fara ta a jikin takalminsa akwai najasa amma da yake bai sani ba wanda bai tasiri a sallarsa ba saboda idan mutum yayi sallah da najasa bisa rashin sani wannan ba zai cutar da sallarsa ba sabanin idan yana sane sallah da najasa ba kuma cikin larura ba da tazata zanto dole sai yayi da najasa ba yadda ya iya kamar misali sulbauli misali ko da yake cikin rashin lafiya najasarsa ba ta tsayawa kaga wannan ba yadda za a yi sallah ba tare da najasar ba wannan kuma uzuri ne da Allah baya kallafa mutum abin da yafi karfinsa
to sai mai tambaya yake cewa malami idan kana al-ma'u qullataini lam yajisu shay'an yake cewa malami menene adadin ruwa qullataini din
to malamai sun yi ta sabani akan me ake nufi da qulla qulla dai sai ana nufin al-jarratul kabira babban tulu ana nufin tulu to wannan al-jarra al-kabira tulu abinnan babba me take ya girman sa yake to idan tantance girman nasa shi ma malamai sun yi ta sabani su ce ana nufin arba'u qirab wato a samu salka hudu cin salka tace dabbar da za a fide ta abin fatar dabba da aka zari fida wacce ba fida ta a mai da abin nan ya zama kamar buzu ba a zari shi zari fatar ake daga cikin dabba a kulle kasar sa a dinke a bar sama ana zuba ruwa misali tace salka ta zuba ruwa galibi akan yi ta da fatar awaki fatar akuya ko bunsuru da su ake yin salka to aka yi salka aka samu salka hudu to salka hudu shi yake kula abin nan shi yake kulla guda daya in aka samu salka takwas kaga shi ne zai zama afuwar salka biyu da rabi shi yake kulla guda daya aka samu salka hudu biyar kaga ya zama shine kulla guda biyu to wasu malamai haka suka kaddara ita kullataini din cewa ana nufin wannan suka ce ana nufin 500 ritl ritlin iraqi akwai ma'auni ar-ritl da mutanen iraqi suke awo da shi a wancan lokacin daga samu ritlili 500 shine yake a matsayin kulla guda daya ritlili 500 din shine wannan lita da muke awo da ita lita ta zamani kamar lita 27 zuwa 28 to idan ruwa ya kai wannan lita to wata irin karamar najasa in ta shiga jikin sa ba za ta hana a yi amfani da shi ba saboda yayi yawan da ya rinjaye najasar sabanin in yana kasa da haka to zai zanto ko da najasa kadan ce za ta yi tasiri a cikin sa to wannan dai shine abin da akwai maganganu da yawa akan hadisin na
to sai wannan shi kuma yake ta malam mutum ne yake bukatar sayan dabba kamar rago amma kuma ba shi da kuɗi sai wani ya ce su je kasuwa ya siya masa da suka je aka yi cinikin a gaban sa ya siya kamar naira 10,000 to sai ya bashi amma kuma ya ce ya biya shi 10,015 shin ya matsayin hakan
wannan baya halatta in har ya je ciniki to da sunansa ya siya masa rago bashi don haka baya halatta ya kara masa wani abu amma in zuwa ya so ragon shi wanda aka nema a wajensa ya je ya so ragon ya zo ya sayar masa da kari wannan babu komai riba ce amma mu je kasuwa a yi ciniki kana son wannan ragon a yi ciniki a biya maka wannan bashi aka baka don haka baya halatta ya kara masa komai in ya karbo kari akan wannan akan kudinsa to ya karbi riba
to sai wannan shi kuma yake cewa malam mene halaccin mutumin da shi kuma zai je kasuwa ya sayi dabba amma kuma ba zai dauke ta daga inda take daura ba ya siya take kenan kuma yazo ya siyar da ita a wurin ya dora riba shin hakan ya halatta kasancewar bai hauzi ya dauke ta daga wurin da ya siya
to ya danganta da menene ka abin nan al'adar gurin ta gudana shi hauzi kowanne bi hasabihi abinda ana buƙatar mutum in ya sayi abu ya mallake shi ya zama ya dawo na hannunsa kafin ya sayar in ya sayi abu amma bai zo hannunsa ba kaga bai da zama dinsa ka sayi abu ka biya mai kaya ka tafi sai ka zo ka samu an washe kayan kantin zo da shi zai biya da maka da kudin ka ba za ka ce a ce an washe maka kayan ka ba saboda da maka ya hauzi ba amma inda ka karba sai ka ce to a je mu kaga in ka zo ka samu an washe kayan kantin har da naka ba za ka ce biya ka ba domin ajiya ka bashi yanzu ba kayanka yana gunsa bane ba karba ba akwai bambanci so idan ya zanto gurin da ake sayar da dabbobi in ka aka ka dabba aka daure ta a turki da mai sayarwa da mai saye duk daidai suke a wannan turkin ya zama kamar damar su ce in na sayi kaya ina iya bari shi a jikin turkin nawa ne shi wancan mun riga mun gama da bin nan in yana jikin turkin ban saya ba nashi ne saboda wannan daidai yake da hauzi saboda in aka zo su watakila wanda suke kula da wannan a kasuwa su kuma akwai hanyar da ake sallama su ta hanyar samsara ko dillanci da sauransu don haka in ya zanto haka ake harkar kasuwanci duk wanda ya ka dabba aka daure ta a turki wanda duk ya saya to yanzu shine mai dabba dabba sace a turkin sa wancan an riga an sallame shi watakila daga nan ma zai juya ta gida shikenan wannan hauzi ne ba sai ya cire ta daga wannan turkin ba an sake kuma dawo da ita a turkin an daure wannan tunda haka al'ada gurin ta gudana haka shine hauzin shikenan sunan sa hauzi ba tare da ba bukatar sai an daure ta ko an kwance masa ita sannan an dade ita an kuma daurewa
to masu sauraron mu da kallon mu kuna tare da shirin Fatiha Rahmani daga nan gidan talabijin Rahman kuma muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Mari Jalemu babban malami a sangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku za ku aika da naku sakonnin tambayoyin kuma ta hanyar da ake aikowa kamar da suke bayyana akan akwatin talabijin ɗinku za mu dora a cikin shirin namu nan gaba kaɗan ku dakace mu tabarkamu da dawowa ta cikin shirin namu na fatuwar rahma inda muke tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Mari Jalemu babban malami a sangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri to malamin tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa mutumin da ke da kudirin karatun likitanci sai aka ba shi wani course na daban yake yana ci akan cewa shi lallai sai likitanci zai karanta kuma ya zauna shekara da shekaru shin wannan yana da illa ga tawakkalinsa
ba da alaka da mamin tawakkali shi likitanci yake so ya karanta kuma bai samu damar ba yayi ta jira wanda ba a cewa ba da tawakkali tawakkali shine abin da ake cewa dogaro ga Allah ka kana neman abu ka ce Allah subhanahu wataala shi zai wuce maka gaba kuma shine mai baka shi yake kira da tawakkali so mutane su dauka tawakkali shine ka hakura ba shine tawakkali ba kana neman abu ka tsaya kai da fata kana son ka samu abun amma kuma a gurin Allah kake nema shi yake cewa tawakkali kana bin da hanyoyin da zaka bi ka samu abun amma kuma kana jin Allah shine zai taimake ka samu shi yake cewa tawakkali amma ba wai naci kana neman abu shine rashin tawakkali ba wannan sai dai kawai shiga wani babi na cewa yana bata wa kansa lokaci yayi abin da watakila zai amfane shi a lokacin sa da yafi maimakon ya ta zauna yana jiran abin da ba shi da tabbas ko ya samu ko kai bai samu amma ba shi da alaka da tawakkali
wani ke cewa yana ta mutun yayi aiki na sadakatul jariya ga wanda ya mutu ko da ba iyayensa bane mana ko da ba su da alaka
wannan tace maganar mafi yawancin malamai cewa ya halatta wani yayi ma wani sadaka kuma wannan mutum ya samu ladan sadakar da yayi akwai daga cikin malamai kadan wadanda suke ganin sai akwai in akwai dangantaka ta haihuwa wato ta da da uba misali kamar dayewa mahaifinsa saboda aikin saboda da daga cikin wani bangare ne na aikin mahaifinsa alwaladu min kasbi abi kamar yadda annabi ya faɗa to wasu suna ganin sharadi sai in zanto dan sa ne ko jikan sa ne to wannan zai iya yi masa amma in ba haka bane wasu suna ganin ba zai yi ba sai dai wancin malamai suna ganin wannan sharadin ba dole bane dai har mumini yayi wa dan uwansa mumini wani abu na aikin alkhairi ya kuma nemi Allah ya kai sadar masa da ladan suna ganin babu komai dan haka dan an yi haka din
to sai wani yake cewa yana son karin bayani kan hadisin da yake cewar an halicci annabi Adam akan zira'i 60 kuma babu wata halitta da za ta zo bayan sa ta fi shi girma yace kuma ga ayyuka da Allah subhanahu wataala yake da girman halittar samudawa da adawa da kuya alakar girman halittar tasu da mutanen annabi Nuhu tun da ya zo kafin samudawa
to menene yake nuna sabudawan sun fi sura 60 ni ban san wata aya a alqur'ani da ta nuna sabudawa sun fi sanfi annabi annabi adam tsawo ba sun fi shi sai Allah da ya sifanta su da ramazatul ibad wanda shi ne aka sifanta su da karfi cewa suna da karfi da zai da jabu sakhra bil wat amma babu babu wata aya ko wani hadisi da ya nuna cewa sun fi annabi adam a iskalin da wasu suke kawowa a waɗanda suke so su ƙaryata hadisin don da akwai masu ƙaryata hadisin cewa ya saba wa ilimin zamani wanda yake aka gina shi akan haƙe-haƙen abubuwan da suke ƙarƙashin ƙasa har yanzu ba a haƙo wani mutum ɗan adam wanda yayi wannan tsawon ba wanda yake nuna cewa hadisin ƙarya ne ba gaskiya ba hadisi yana cikin sahihul bukhari da muslim hadisi ne ingantacce malamai sun inganta shi amma dai waɗanda suka ɗaukar wa kansu nauyin sai sun ƙaryata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa ilimin zamani ya nuna ba a taɓa samun har yanzu tone-tonen ƙasa da ake ba a tono wani mutum wanda tsawon shi ya kai 60 zira'an ba saboda haka suna ganin cewa wannan wannan ba gaskiya bane kuma sabudawa da adawa suna kusa da annabi Adam alaihi salam a fadar su tunda babu wani tarihi da yake nuna cewa akwai kusanci tsakanin ada da sabudawa da annabi Adam alaihi salam cewa an same su abubuwan da aka samu na haƙe-haƙe da gidaje da sauransu yana nuna cewa halittar su irin tamu ne amma kuma hadisin ya ce ba a gube gushe ba ana raguwa har zuwa yau wato har zuwa lokacin da annabi yake maganar sai su ce to ko dai ya zanto hadisin ba gaskiya bane ko kuma a tun daga zamanin sabudawa halittar ta dawo daidai da irin tamu to duk wannan kama-kama ne ba kuma inda aka nuna cewa wannan haƙe-haƙe shine kawai hanyar da za a tabbatar da abu a ilimance wannan haƙe-haƙe wata hanya ce guda ɗaya amma kuma mu a wajen mu muminai labarin Allah da manzansa su ma hanya ce da tafi kowace ma hanya tabbatar da gaskiya domin haƙe-haƙe shine abinda kawai kai ka kai gare shi idan kai kai ka gare shi ba ko ba lalle bane Allah ya bayyana maka komai Allah subhanahu wataala ya boye abubuwa da yawa ba a san su ba sai dai ai ta kama-kama kabar buran annabawa duk ba annabawan bayan ƙasa suka rayu kuma anan aka binne su inna khalaqnakum fiha nu'idukum nan aka binne su amma har yanzu ba wani wanda zai ce ya tono kabarin wani annabi a cikin tone-tonen da ake Allah ya aiko annabawa da yawa ba a taɓa tono kabarin kuma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa annabawan nan ƙasa Allah ya haramta mata cin jikin su to da a ce hanyar da za a iya tabbatar da ilimi ita ce kawai hanyar tunatuni sai wani ya zo ce wannan maganar ma da annabi ya faɗa ba gaskiya ba ce don tunda ake haƙe-haƙe da tunatuni ba a tono wani mutum da aka samu jikinsa yana nan yadda yake ba bari a ce ga wani annabi daga cikin annabawan Allah da Allah ya haramta ƙasa ta ci jikinsu sai ce to kaga wannan a ce sai a ce to kaga wannan ƙarya ne saboda duka wanda ake tonowa ƙasa ta cinye jikinsu da gaskiya ne da wata rana tunda an yi haƙe-haƙe a guraren da aka san cewa wasu al'ummu a da sun rayu a gurin kuma ba a tono wani mutum mai cikakken halitta sama kamar yadda Allah ya yi shi ba a samu ba to sai a ƙaryata wannan maganar ma a ce annabawa ƙasa tana cinye su da haka ba wanda ƙasa take bari to mu muminai muna da abin da muka yi imani da shi na cewa shi ne mafi ingancin hanyar samun ilimi shi ne labarin Allah da manzansa Allah zai ba mu labari muna da yaƙini babu da shakka ko da sisin ko cewa wannan labarin da Allah ya bayar gaskiya ne sawa'un iliminmu na zamani ya kai gare shi ko ba ko bai kai gare shi ba ilimin da Allah ya bayar ta hanyar wahayi yafi inganci mu a gurinmu Allah subhanahu wataala ya ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ko mutane dan ilimin da aka ba ku dan kankani ne saboda haka abinda ka dan sani shine wannan kake takwame da shi cewa zaka kore abinda Allah subhanahu wataala ya bada labarin sa antum a'lamu amilla ko kuka fi Allah ya ilimi saka Allah subhanahu wataala ya boye abubuwa da yawa dan adam bai san su ba da yawa wasu abubuwa yanzu da dan adam yake gana shekaru daruruwa dan adam bai san da su ba saboda haka shi ma anan din zai bar wasu abubuwa da yawa ya tafi wanda daga baya wasu kuma za su zo su san su saboda haka dan kasancewar bai tono wani mutum mai tsawo sai tona zira'an bai ce ƙarya aka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam daidai yake da ya ƙareta cewa ƙasa ba ta cin kabarin annabawa yace ai shi bai ba a tono har yanzu wani mutum mai lafiyayyen jiki da ya rayu a cikin wasu daruruwan ko dubinnan shekaru wanda zai tabbatar da maganar ya karyata wannan saboda haka duk wannan magana ce wacce take ba ta da inganci akwai wani mutum da yake halakar da jama'a nace da shi Adnan Ibrahim wani mutumin Syria ne yana kasar Turai duk shi yake kawo waɗannan abubuwa wanda shi yake jan da yawa daga cikin matasa zuwa ga ilhadi wato ƙaryata samuwar Allah da ƙaryata samuwar annabawa da ƙaryata gaba ɗaya ma addini duka saboda zai rika kawo waɗannan shubuhohi da sunan wai yana so ya tashi hadisi saboda haka sai ya ƙaryata hadisi ya ce in aka hada shi da science ba zai tafi da science ba saboda haka sai ya ƙaryata da haka har wasu da yawa daga cikin matasa Larabawa da suke sauraron sa suka shiga ma ƙaryata addinin duka suka ƙaryata alqur'ani suka ƙaryata samuwar Allah ma gaba ɗaya to abinda dama wannan ilhadi wato wannan inhirafi karkacewa hanyar Allah abin da yake haifarwa shine zai ja mutun zuwa ga ilhadi ne ma gaba daya addinin ma zai ƙaryata shi tunda kaga da haka ka ƙaryata wannan hadisin ba tare da wata hujja ba kawai sai da hujjar hankalinka da wani ilimi na zamani da dan adam yanzu yake tinkahu da shi amma ya manta cewa ilimin Allah yana yafi karfin wannan kuma ya ce ku dan ilimi kadan aka baku abinda zai nuna maka cewa ilimi kadan aka baka shine kullun ilimin naka karuwa yake ashe kaga abinda aka baka ashe ba duka aka baka ba inda an baka duka to da ilimin ka ba zai kara karuwa ba amma kowa ya san cewa ilimin dan adam na sanin harkar duniya kullun karuwa yake wanda yake nuna cewa ashe akwai da abinda yake karuwa ashe baka kure shi ba to maganar Allah take nuna cewa wa ma utitu min ilmi illa qalila shekara 100 baya abinda aka sani yanzu ya karu da wani kaso mai yawa to haka nan shekara 100 gaba haka nan wata 100 in duniya za ta kai wannan lokaci haka dai za su ilimin da Allah zai ta kara fadi wanda yake nuna cewa ashe kaga kadan aka baka lokacin da aya ta sauka wa ma utitu min ilmi illa qalila duk waɗannan abubuwan da na zamani da ake tinkahu da su duk ba su bayyana ga dan adam ba saboda haka gaba kuma suka yi ta bayyana to haka gaba ma za su bayyana saboda haka Allah yake cewa zalika mablaguhum min al-ilm abinda kake takama da shi na ilimi iyakarsa kenan ilimin Allah yana da fadi wasi'ata kullu shay'in rahmatan wa ilma komai Allah ilimin sa yake waye da shi na'am
to sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa mallan shin akwai wani sababi da zai faru wanda zai bada dama ayi gori a musulunci
gori
yace aje wasu malamai suna bada fatawar cewa malamai za su iya yi wa daliban su gori idan har akwai wani sababi na yin hakan
to ban sani ba ko yana nufin a tuna wa mutun ni'imar Allah da yayi masa ana iya tuna wa mutun ni'imar Allah da yayi masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna wa sahabbansa ni'imar da yayi masa da yayi musu ta aiko shi annabi yake cewa alam ajidukum dullalan fahadakumullahu bi ba na same ku batattu ba Allah ya shiryar da ku ta hanya ta kaga wanda a sigar kake kace gori ne to amma a wannan mu a wajen mutuna musu ni'imar Allah da ya musu ne wazkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum lace ku tuna ni'imar da Allah ya muku lokacin da kuke makiya masu gaba da juna Allah ya hada tsakaninka zukatan ku to haka annabi sallallahu alaihi wasallam kan tuna wa sahabbansa to haka nan dalibi da zai bijire wa malamin sa ya zo ya tai wani abubuwa malamin zai iya gaya masa kai fannin da sa bika kana kaza 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 na janyo ka na aje ka na koya maka karatu kuma yanzu ka zo kana irin wannan ba a ce masa gori ana tuna masa ni'imar Allah ce da ya kafirce mata amma gori haka ka rika gaya wa mutum kawai da niyyar ka wulakanta shi ka kaskanta shi ce jahili ne fa kawai shi kenan yanzu zai zo abin nan ya ce zai karantar da mutane ko jahili ne a'a in kaga ya karkace hanya ya manta ni'imar Allah kana iya tuna masa ni'imar Allah wannan babu komai ba a kiran shi gori
wani yake cewa malami ne matsayin mutum ya kwanta bacci amma kuma kafafunsa suna bangaren gabas domin ya ji suna cewa babu kyau a danga shurar gabas
to duk abinda zaka ce babu kyau yana bukatar nassi da yace babu kyau mutum kawai da kwalwarsa da ijtihadin sa ba zai ce kawai abu ba kyau ba wala taqulu ma tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram lace kada kawai saboda ƙaryar da harshen ku suke faɗa ku rika cewa wannan halal ne wannan haramun ne ba wanda ya sai ce kaza halal ne kawai kaza haram ne kawai da molanka babu inda aya ko hadisi ta haramta ka kafarka ta kalli gabas da wanda kafarsa za ta kalli gabas ko kudu ko arewa duk ɗaya ne babu wani nasi da ya haramta kafa ta kalli gabas ko ta kalli alƙibla
wani yake cewa mallam ko kuma take cewa mutum ne yake da mata sai ya samu wata budurwar daban sai yake faɗa mata cewa ba shi da aure shi wannan auren nasa yana nan ko ko ya mutu saboda ta ji wani malami yana cewa duk wanda ya faɗi wannan kalma ta ba shi da aure to wannan matar ta saku
wannan kinayatul talaq ne ba talaqus sharhi shi kinayatul talaq yana buƙatar niyya yana buƙatar niyya idan ya faɗi haka da niyyar sakin matarsa ta saku amma ba da wannan niyyar ya faɗa ba sai ka ce yayi ƙarya ce ƙarya yake yana da mata shine kawai abin da zaka faɗa kamar wanda zai ga wani ya ce ni banda mace malami sai magana akai wannan yana cikin abin da kinayatul talaq tana buƙatar ajime ne ya same manufarsa yana nufin ta gida ma ya sake ta shikenan ta saku a shi da ya faɗi haka ne saboda ya nuna cewa matarsa ta gida shi baya ɗaukanta wata mata da ta gamsar da shi ko ta yi masa ko har yanzu shi bai ji kamar da kace ni har yanzu ina ji kamar ban yi aure ba to watakila wanda yake nufi to kaga ba za a yi muku hukunci da saki ba kawai dan wannan sai in ya ce a'a ina nufin saki to lokacin ne za a hukunta masa da saki
wanda yake cewa mallam ya halatta mutum ya karbi bashin banki yayi kasuwanci wannan tambayar da mun sha ma amsa
irin in za a bashi babu interest ya halatta
to sai mai tambaya daga yake cewa mallam al'amura guda biyu ne yake so ya tambaya kai yace haramcin bincika sirrin mutane kamar miji ya binciki wayar matarsa ko kuma ita matar ta bincika tasa ko iyaye da ƴaƴansu da sauransu da kuma magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke fara cewa dukkanin ku masu kiwo ne kuma za a tambaye ku akan kiwon da aka baku to shine yake cewa nan wajen kula da mata da ƴaƴa kuma wani lokacin dole ne sai ayi binciken sanin shin ya halatta ayi irin wannan bincike kamar duba wayar a wannan yanayi
al'aslu tsakanin miji da mata abinda yake asali shine aminta da juna ta yadda da shi ya yadda da ita ya amince da ita amince da shi ya yadda ba za ta ci amanarsa ba ita ma ta yadda ba zai ci amanarta ba wannan shine asali abinda ya kamata a gina zamantakewa ta aure a tsakanin juna in kaga an shiga binciken juna to akwai rashin yarda ko shi bai yadda ba ko ita bai yadda ba to wannan haka kawai ba za a dawo an amince da juna ba kuma a dawo a rikide a koma ba a yadda da juna ba sai idan akwai wasu dalilai idan za a samu wasu dalilai wasu qara'i wasu alamu ta bangaren ita ko ta bangaren sa wanda saka sa wani shakka to wannan dan tayi wannan ko yayi wannan za a iya cewa dalilin da ya jawo kenan wato ta kula akwai wasu abubuwa da yake yi yake boyewa ta ce to sai ta gani to wannan wani abu ne wanda ya gine ne akan shakka da rashin gaskiya amma ana zaune lafiya baki ga wasu abubuwa daga wajensa ba ko shi bai ga wasu abubuwa daga wajenki ba ba dalilin zai sa a rika wani bincike ya shiga cikin at-tajassus da aka hana amma idan miji ya kula cewa ya kula matarsa tana wani take-take haƙƙin sa ne ko in ce haƙƙin ta ne a kansa ne ya cece ta daga abin da zai halaka ta babu laifi dan ya faki idan ta ya game ya take bubbuyewa take ta noke-noke dan wannan shi zai taimaka masa wajen ya kare ta daga fadawa halaka daga lalacewa haka nan ƴaƴa da iyaye da ƴaƴansu babu laifi dan uba ya san me babansa yake yi wannan duk yana daga cikin hanyar kare iyaye ba ki ba kiransa tajassus shine mutumin da ba wani dalili kawai ka rika bin kana so sai ka gano al'aurarsa amma wanda alhakin kula da shi yake wuyanka kamar miji tsakanin miji da mata haƙƙi ne ta abin da miji haƙƙi ne kula da matarsa kamar tsakanin miji da abin nan uba da ƴaƴansa wanda duk haƙƙi ne kula da su to dan ya tsaya ya ga cewa ba su shiga wani hali da ba kyau ba wanda ba a cewa ya aikata haramu
sai wanda yake cewa mallam shin daga sai ne akwai wani aljanni da ake kira da danno wanda yake danna mutane idan suna barci
sai dai mutum ya yi mafarki kuma in ya zanto mai ban tsoro ne daga shedan ne sai in ka yi mafarki da ban tsoro irin wani daga shedan ne sai zaka shedan kai kuma wannan kai zaka sa masa suna danno kaga harshen ka ne na Hausa wannan kuma jin dannewar ana yi wa Balarabe ana yi wa Bature ana yi wa bai rabe ga ko duk ana yi wa wani su ma kuma sai su samu sunan da za su ba shi amma dai ba wai sunan shi ne dan nau ba
to sai da yake cewa da Allah game da mutum idan ya rasu maimakon cin a ce Allah ya ji kansa sai ka ji ana cewa Allah ya jaddada rahama a gare shi
Allah ya ji kansa din yafi ko Allah ya masa rahama kace jaddada kamar an yi ka tabbatar kana so a kare wata sabuwa wanda ba addu'a kake yi ba amma kace Allah ya masa rahama shine rahimahullah ko yarhamuhullah ko Allah ya gafarta masa wannan haka ya kamata
to sai wannan take cewa mallan tana so ai mata bayani yadda ake isti'aza ta cikin sallah wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tofa a gefen hagu sau uku kuma sau daya ake yi hakan ko kuwa ana iya karanta karawa duk lokacin da mutum ya saki jin wani abu da yake bujiro masa a zuciya
to ba zai yiwu a ce mutum yana sallah don raka'a sai yayi ta ya tofa don raka'a ya zama sallar sa ta zama wasa kuma aka san san wani lokaci abin yakan bujiro wa mutum to sai annabi ya faɗi ga yadda zaka yi to ma ba ana nufin kuma shikenan kawai dan waswasi shikenan sai kai ta tofi zan kuma sallar za ta koma ka fitar da ita daga hayyacinta ta zama wani abu
to ma Allah ya saka alkari masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku aika mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aika da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook to amma da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri Ana sajira sasan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh